Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Grace Alhira Abdu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Laraba 1 ga watan Fabrairu na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
To Maryam Fafaroma Francis ya isa Kinshasa, babban birnin demokradiyyar Jamhuriyar Congo, jiya Talata, wata ziyara ta kwanaki 6 da zai yi a kasar da kuma Sudan ta Kudu. Ministan harkokin tsaron kasar Ukraine ya kai ziyara Faransa, inda ya nemi tallafin jiragen yaki da za su taimaka wa Ukraine shawo kan mamayar da Rasha ta yi wa kasar na kusan shekara guda. Kana wani babban shugaban kungiyar ta'addanci da ake alakantawa da Al-Qaeda yana wata tattaunawa sirri a yankin Sahel da kungiyoyin da ke dauke da makamai a arewacin Mali waɗanda ke fada da mayakan da kungiyar IS ke marawa baya.
To madalla, yayin da ake shirye-shiryen babban zabe a Najeriya, a yau za mu kawo muku dan takaitaccen tarihin siyasar jihar Bauchi da ke arewa maso yammacin Najeriya, wacce ta yi fice a fagen siyasar kasar. Kasancewarta jihar da ta samar da Prime Minister Najeriya na farko marigayi Sa Abubakar ta fawa balewa. Bayan haka za ku ji cewa gwamnan CBN a Najeriya ya tabbatar wa majalisar wakilan kasar cewa bankuna za su ci gaba da karɓar tsofaffin kuɗin naira bayan karewa wa'adin 10 ga watan nan na Fabrairu. Game da matsalar karancin sabbin kuɗi da ake fuskanta a kasar, ɗaya daga cikin mambobin kwamitin wucin gari da aka kafa domin duba manufar canjin naira ya ce akwai sabani tsakanin babban bankin da sauran bankuna.
Akwai sabani a tsakanin shi gwamnatin babban banki da kuma su kansu bankunan. Su bankuna sun ce ana ba su kuɗi karan. Shi babban banki ya ce kuɗin nan yana ba da shi isasshe. Saboda haka a san mai ƙarya tsakanin bankuna da su ita babban banki. Saboda haka mun ce to a kawo mana a rubuce nawa ne aka ba kowace banki.
To za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafa da shirin baki ne yanka wuya wanda Murtala Faruk sanyin na ya shirya zai kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Kuma assalamu alaikum, barkamu da asuba, ga cikakkun labarai mai karantawa Alheri Grace Abdu. Papa Roma Francis ya isa Kinshasa, babban birnin demokradiyyar Jamhuriyar Congo, jiya Talata, wata ziyara ta kwanaki 6 da zai yi a kasar da kuma Sudan ta Kudu. Papa Roman ya isa da sakon zaman lafiya, kwanciyar hankali da sasantawa kasashen da suka yi fama da rikici na tsawon shekaru. Tun farko Papa Roma Francis ya yi niyyar ziyarta Goma da ke arewacin Kivu, sai dai ya soke wannan shirin sabili da tashin hankalin da ake yi tsakanin 'yan tawayen M23 da dakarun kasar Congo. Mai nazarin lamura da fashin baki kan harkokin siyasa Tanyoma Rukumbuzi ya ce Papa Roman zai jawo hankalin duniya kan rikicin da ake yi a demokradiyyar Jamhuriyar Congo.
The Pope will talk about the country's leadership and what we expect from its leaders.
Sabili da matsalar tsaro da ake fama da ita a yankin da ke shafar farin kaya, yayin ziyarar tasa, sakon shi zai ja hankali kan ta'asar da ake tafkawa a yankin da ke ƙara muni. Zai kira da kare rayukan farin kaya. Masu sharhi kan lamura Amurka sun bayyana cewa ziyarar da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai kai Beijing ba tana nufin za a samu wani gagarumin canji a dangantaka tsakanin China da Amurka ba. Blinken zai kasance babban jami'in diplomasiyan Amurka na farko da zai kai ziyara Beijing tun shekara ta 2018. A halin da ake ciki kuma jami'ai daga kasashe biyu suna shirin wata ganawa fuska da fuska da kuma wadda za a yi a gefen taro tsakanin shugabannin kasashen biyu wannan shekarar, bisa ga cewar wani jami'in Amurka da ya nemi muryar Amurka ta saya sunansa. Sai dai ba a tsammanci ganawar ta Blinken da shugaban jamhuriyar China za ta bude wata kafar barin karin tattaunawa ko kuma rage takun sakar da ake yi tsakanin kasashen biyu ba. A wannan watan Blinken ya shaida wani taro a cibiyar nazarin harkokin siyasa ta jami'a a Chicago cewa samar da damar tattaunawa za ta rage tsamarin da ke tsakanin kasashen bisa ga cewarsa an samu dan ci gaba bayan ziyarar yan majalisar wakilai Nancy Pelosi a lokacin da take kakakin majalisa. Ministan harkokin tsaron kasar Ukraine Oleksiy Reznikov ya kai ziyara Faransa jiya Talata domin tattaunawa da shugabannin kasar inda ya nemi tallafin jiragen yaki da za su taimaka wa Ukraine shawo kan mamayar da Rasha ta yi wa kasar na kusan shekara guda. Jami'an kasar Ukraine sun yi kira ga abokan kawancen su na kasashen yammaci su tura jiragen yaki domin dakile har-harin da Rasha ke kaiwa sai dai izuwa yanzu haƙarsu bata cimma ruwa ba. Da manema labarai suka tambaye shi ranar Litinin ko zai tura jiragen yaki Ukraine sai shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya ce komai yana iya yiwuwa sai dai ya bayyana sharuɗan da za a gindaya kafin haƙar wannan taccimin ruwa da suka hada da sharuɗin cewa makamai ba za su taɓa kasar Rasha ba, ba za su assasa yakin ba, ba kuma za su rage ƙarfin dakarun kasar Ukraine ba. Shugaban kasar Amurka Joe Biden ya faɗa ranar Litinin cewa Amurka ba za ta tura wa Ukraine jiragen yaki samfurin F-16 ba. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da Faransa bata tsaye da shawarar tura tankunan yaki Ukraine ba bayan shafa makonni tana matsawa Berlin lamba ta samar da tankokin yaki samfurin Leopard 2 da kuma kyale abokan kawancenta su sake tura tankunan yaki kera Jamus.
Madalla, kafin ku ci karshen labaran duniyar zamu tabo bangaren rahotanninmu. Yayin da aka shiga watan yin zaben ga magara a Najeriya, rahotanmu na musamman a yau ya duba tarihin siyasar jihar Bauchi dake arewa maso gabashin Najeriya. Yakin zaben da ake yi a wannan karan ya sha bamban da zabukan da aka yi a baya a jihar. Kuma bincike ya nuna cewa ƴan takara sun sauya salon yakin neman zaben su musamman wajen kai ziyara yankuna da garuruwa domin bayyana wa jama'a manufofin su kai tsaye. Ga ƙarin bayani daga wakilin muryar Amurka Abdul Wahab Muhammad.
Talaka ka burkuka akuri arkancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka.
Jihar Bauchi jiha ce da tafice a siyasar Najeriya, kasancewarta ita ce jihar da ta samar da Prime Minister Najeriya na farko marigayi Isa Abubakar Tafa Balewa da kuma marigayi Malam Sa'adu Zungur. An kekaro da jihar Bauchi a shekarar 1976 daga tsohuwar jihar Arewa maso gabas. Gwamnan farar hula na farko shine marigayi Alhaji Abubakar Tatari Ali a shekarar 1979 zuwa 1983 a karkashin jami'ar MPN. Gwamnan farar hula na biyu shine marigayi Alhaji Dahiru Muhammad Deba karkashin shugaban kasa na soji General Babangida a jami'ar NRC daga shekarar 1992 zuwa watan Nuwamba shekarar 1993 sai General Babangida ya sauka daga mulki ya dinka ga hannun marigayi Enes Shanaka a matsayin rikon kwarya kafin marigayi Sani Abacha ya kifar da mulkin. Gwamnan farar hula na uku shine Ahmed Adamu Azu ya yi mulki daga shekarar 1999 zuwa 2007 da karkashin tukar PDP. Gwamnan farar hula na hudu a jihar shine Malam Isa Yaguda ya yi mulki daga shekarar 2007 zuwa 2015 a karkashin tutar ANPP. Daga baya kuma sai canja shekara zuwa jami'ar PDP. Gwamnan farar hula na biyar da aka yi a jihar Bauchi shine Barista Muhammad Abdullahi Abubakar daga jami'ar APC a shekarar 2015 zuwa 2019. Sai gwamnan jihar Bauchi na biyar Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya hau kan kujerar gwamna a shekarar 2019 wanda halin yanzu shi ke rike da ragamar mulkin jihar. Comrade Abdullahi Koli, masanin siyasa a Najeriya, ya yi waiwaye kan yadda siyasar Bauchi take ga kuma abin da ya ce.
To, ana jika a jihar Bauchi ba kashin yarwa ba ne idan aka zo maganan harka ta siyasa. Domin jami'a ce guda idan aka ji yadda sauran siyasu suke gudana a sauran jihohi. Irin wayannan da su suka da shi mara ya yi sa'a ka kafa balewa ya harsasa a jihar Bauchi. Kuma har gobe ana mutunta wannan darasu suka da ya koyar musamman bayan shi irin su Sa'adu Zungur da irin su Talibin Bauchi da makamanta waɗanda suka yi fice a siyasar Najeriya saboda irin wannan aƙida da manufofi da tarbiyya da suka samu daga magabata.
Salisu Ahmed Salele, ɗan gwagwarmayar tabbatar da wanzuwar demokradiyya, ya ce siyasa a jihar Bauchi abin ayaba ne.
A jihar Bauchi sai dai mu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala sakamakon yanda kowa ya fito yake yakin neman zabansa. Ya'ya a jihar Bauchi sun maida siyasa. Siyasa ce na ka zo ka faɗi ra'ayinka da albarkacin bakinka, mai hankali kuma sai ya sa a faranti.
A ɓangaren siyasar mata akwai ci gaba kamar yadda wata 'yar siyasan ta shaida min.
Ni ce mai suna Halima Isa daga jihar Bauchi. Alhamdulillah na ga dai siyasar mu ta kasar mu na Bauchi ana samun ci gaba ta gurin mata sosai. Akwai mata wanda suka yi shugabanci kamar ɗan majalisa da kuma mace da ta fito ta yi takarar gwamna.
Daga bisani na tuntuɓi wasu 'yan jihar Bauchi game da yadda suke buƙatar ganin zaɓuɓɓukan za su gudana.
Sunana Lukman Elman daga jihar Bauchi, Bauchi local government. Yadda aka ce za a yi zaɓe tsakani da Allah, dukkan wanda ya ci ya yarda cewa Allah ne ya bashi, wanda ya faɗi kuma zai yarda cewa Allah bai bashi ba, a dai zaɓi lafiya a gama lafiya.
Sunana Zainab Ibrahim daga Bauchi. Fata na Allah Ubangiji ya sa a yi zaɓe lafiya, duk wanda ya ci Allah ya sa a bashi.
Sunayen 'yan takarar kujeran gwamna da suke kan gaba da mataimakansu sun haɗa da Bala Abdulkadir Muhammad da mataimakinsa Awal Muhammad Jato PDP, Air Marshal Baba Sadiq Ritaya da mataimakinsa Shehu Aliyu Musa APC, sai kuma Halliru Daudu Jika da mataimakinsa Muhammad Gadauji Azare AMPP. Abdulhamid Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Latino da Sardaula premium arewana ko in ce masoyi na gidan kasa yake kwana. Wai wayo da yan baya sun face akan hanya, sun biye wa zuciya ruɗi na duniya.
Madalla a gaida Abdulwahab Muhammad. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Ƙasar China ta bayyana matukar damuwa kan rahotannin da ke nuni da cewa Amurka tana kokarin ƙara takaita sayarwa kamfanin fasaha Huawei fasahar Amurka. Kamfanin da jami'an Amurka suka bayyana a matsayin mai cike da barazana ga harkokin tsaro sabili da zargin da ake yi wa kamfanin cewa yana taimakawa ayyukan Beijing na leken asiri. Kamar yadda mujallar Financial Times ta fara wallafawa, ma'aikatar harkokin cinikayya ta Amurka ta sanar da kamfanonin Amurka cewa ba za ta ci gaba da bada lasisin saidawa kamfanin Huawei fasaha ba, ta haka aka toshe hanyar sadarwa kamfanin da ke Shenzhen. Muhimman abin da yake bukata, an fara sa ido da takawa kamfanonin China birki ne karkashin gwamnatin Trump da ta sa kamfanin a jerin kamfanonin da aka haramta sayarwa fasaha a shekara ta 2019. Sai dai aka daga waɗansu kamfanonin Amurka kafa da suka hada da Qualcomm da kuma Intel su samar da lasisin fasaha da ba na 5G ba. Tun da ya hau mulki a shekara ta 2001, shugaba Joe Biden ya dauki tsauraran matakai fiye da na magabacinsa Donald Trump. Yanzu haka, bisa ga dukkan alamu, gwamnatin Biden tana kan hanya haramta sayar da kowace irin fasaha ga kamfanin na Huawei, a cewar Sam Howell, wanda ya nazarin kimire bayanan kididdiga a cibiyar sabo fasaha tsaro ta ƙasa ta Amurka. Daga ƙarshe wani babban shugaban kungiyar ta'addanci dake da alaka da Al-Qaida yana wata tattaunawar sirri a yankin Sahel da kungiyoyin dake dauke da makamai a arewacin Mali da suma kamar shi suke fada da mayakan da kungiyar IS ke marawa baya bisa ga waɗansu majiyu dake da masaniya akan wannan tattaunawar. Dan jihadin shine Iyad Ag Shali dan kabilar Tuareg, shugaban wata kungiya da ake kira kungiyar tallafawa musulmi da kuma addinin musulunci GSIN wanda ke fafatukar gwada karfin iko a yankin Sahel tsakaninta da kungiyar IS. Ya gana kwanan nan da kungiyoyi da dama a arewacin Mali da ya hada da ganawa da shugabannin kungiyoyi dake dauke da makamai dake kazaman yaƙe-yaƙe da ake zubar da jini tsakanin su da kungiyar jihadi ta IS bisa ga cewar majiyu.
To labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Babban bankin Najeriya, wato gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele ya ce bankuna za su ci gaba da karɓar tsofaffin kuɗin naira bayan ƙarewar wa'adin ranar 10 ga watan nan na Fabrairu. Emefiele ya faɗi haka ne a lokacin da ya bayyana a gaban kwamitin majalisar wakilai na wucin gadi da aka kafa domin duba manufar canjin naira. Sai dai ƙwararru da masu ruwa da tsaki na cewa lamarin da ban mamaki. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A lokacin wannan zama na musamman da kwamitin yayi da shugaban babban bankin Najeriya Godwin Emefiele, shugaban kwamitin wucin gadi Alhassan Adodoguwa ya ƙara jaddadawa Emefiele da tawagarsa muhimmancin bin doka ta 20 karamin sashi na 3 da ta umarci CBN ya ci gaba da karɓar tsofin takardun kuɗi bayan cikar wa'adin nan take ba tare da ɓata lokaci ba. Emefiele yace ya gamsu da wannan bayani. To sai dai ƙwararre a fannin tattalin arziki na ƙasa da ƙasashe ba Idris Miƙati yayi tsokaci cewa
abu ne wanda yake za a ce akwai kunya da ban mamaki da al'ajabi. Anya ya kamata a ce irin masanan da aka tara daga ma'aikatar shari'a zuwa ma'aikatar kuɗi ta ƙasa zuwa ita kanta babban bankin a ce sun kasa gano wannan tsarin ko kuma wannan doka da aka dade da ita wai har sai da aka bari majalisar wakilan tarayya ya gano ya kawo ta.
Daya cikin AN kwamitin Ahmed Hassan Fulata ya ce lalle abin da ya faru tun daga lokacin da aka fara wannan manufa babban banki ya yi kurakurai a wurare da dama kuma dole ne kwamiti ya tabbatar cewa sun ba da sabbin kuɗi isasshe.
Sun yi kuskure kuma ya yarda sun yi kuskuren kuma akwai sabani a tsakanin shi gwamnan babban banki da kuma su kansu bankunan. Su bankunan sun ce ana ba su kuɗi kaɗan, shi babban banki ya ce kuɗin nan yana ba da shi isasshe. Saboda haka a san mai ƙarya tsakanin bankuna da su ita babban banki. Saboda haka mun ce to a kawo mana a rubuce nawa ne aka ba kowace banki tun daga lokacin da aka fara wannan canjin kuɗin kowane zamu. Saboda haka idan mun samu wannan alƙaluma za mu kirawo mu ce to ita ina aka haifu a ragaya ko banki an ba ku kaza, me yasa har yanzu kuke cewa ba za ku ba wa masu kuɗi kuɗinsu idan sun zo akan kanta ba.
Shi kuwa ɗan majalisa mai wakiltar tarauni a jihar Kano Hafiz Kawu ya ce majalisa ta amince da sauya fasalin kuɗin amma abubuwan da suka biyo baya su ne suka kawo cece-kuce.
Ba za ka zo ka kawo doka ka ce saboda ɗan ƙalilan amma kuma akasarin mutane da yawa su sha wahala ba. Akan yi doka ne don menene? Don akasarin al'umma su ji daɗi. In yaso ko ɗan tsirari sun sha wahala ba damuwa, amma bai kamata a ce doka da jama'in al'umma da yawa kashi 99 cikin 100 su sha wahala ba, kashi 5 su ji daɗinta, ko kuma don kashi 5 ka ce ka kawo wata doka da za ta jefa mutane cikin kunci. Tattalin arzikinmu bai yi ƙarfin da za ka zo ka ce kowa ya tafi ATM ya je ya ciri kuɗi ba.
Godwin Emefiele ya tabbatar wa 'yan majalisar cewa CBN na ɗaukar matakai da dama don tabbatar da rarraba sabbin kuɗaɗen yadda ya kamata kuma 'yan Najeriya ba za su yi asarar kuɗaɗensu ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. menene karfi ko damar da jam'iyyun siyasar Najeriya da ƴan takarar su suke da shi na lashe zaben shugaban kasa kuma ina ne kowanne su yake da gibi jama'a assalamu alaikum a makon da ya gabata mun soma tattaunawa da Professor Bello Muhammad Bada shehin malami a Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto kuma mai sharhi kan lamuran siyasa inda yayi mana fashin baki kan jam'iyyun siyasar Najeriya da kuma ƴan takarar su na shugaban kasa a yayin da ya rage saura kwanaki kalilan a gudanar da babban zaben kasar a ci gaba da fashin baki kan zaben Professor Bello Bada ya yi tsokaci kan tasiri da karfi da damar da jam'iyyun da ƴan takarar su suke da shi a zaben mai zuwa da kuma watakila bangarorin da kowannen su yake da wani kalubale ko gibi
to wata in ka duba yanda aka kasa Najeriya kusan kashi 6 akwai kashi 3 a arewa akwai kashi 3 a kudancin Najeriya daga arewa kashi guda wanda ya kunshi arewa ta yamma sun yi kowa yawan kuri'u waɗanda suka yi rajista in ka dubi gihin Yarbawa sun yi kowa yawan kuri'u na biyu daga nan sai ka koma kuma arewa ta gabas kusan su ne za su zama kamar na uku to kaga arewa ta yamma suna da gwamnoni kusan in ce guda 7 6 duka ƴan jam'iyya guda ne kuma ita ce jam'iyya ta shi Ahmed Bola Tinubu in ka duba kudancin abin nan arewa abin nan kudu yammacin kudu yamma wata kasashen yarba za ka ga kuma su ma za ka iske jam'iyyar kamar tana da rinjaye ita ke rike da Lagos da kuma wasu jihohi kuma in ka dubi ita kanta Oyo alama ta nuna shi gwamnan akwai matsala tsakanin jam'iyyar ta PDP da shi to in ka koma arewa ta gabas ita kuma dan takarar shugaban mataimakin shugaban kasa mataimakin shi Bola Ahmed Tinubu kuma can ya fito sannan kuma dan kabilar Mishkis na wadanda mutanen Buradisco din nan to dan kabilar su ne to kuma su ne ke yobe suke da yawa a yobe suke da yawa a Maiduguri to kuma ga waɗanda ke nazarin siyasa da tarihi suna ganin su mutane ne masu son nasu fiye da kowa to kaga akwai wannan to shi kuma in ka dubi na biyu
akwai karfin watakila gwamnati mai ci a kasancewar jam'iyyar sai take mulki akwai wani tasiri da wannan zai kara masa watakila
watan tasiri na gwamnati da ka mulki an yi sa'a shugaban kasa Muhammadu Buhari ne ya yi suna akan ba mutum ne mai kauce hanya domin shi taimaka ma dan takara haka nan ba to sai dai yaren shi wadanda yake suna tare da gwamnati suna da karfi kuma suna da alƙawla kuma suna son kada su daga budda da aka yi a gane ta ga hili to za su yi kokari iyaka gurgurdon su ko ba don dan takarar ba domin kada ilu ta jawo ba
to kuma shi bangaren jam'iyyar PDP da dan takarar ta tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar wace irin dama yake da ita shi kuma ta wataƙila da zai amfana ita ya sami nasara a zaben nan
to kaga tsohon dan siyasa na kware da gaske wanda an san shi kuma ya kware kuma ya mataimakin shugaban kasa shekara 8 kayan shi mataimakin shugaban kasa yayi takarar gwamna kusan za a iya cewa ma ya ci takarar gwamna jasu kafin sannan kuma sananne ne ga abin da ya shafi siyasar Najeriya ya san mutane sun san shi yana hulɗa da mutane kware da gaske yana da irin wannan sannan dan arewacin Najeriya ne ya fito daga arewacin Najeriya akwai alama cewa ba kamar irin da aka mara Buhari ba 2015 amma ana ganin fitowa ce daga arewa za ta ba shi dama mai yawa kuma in ka dubi iyalin shi yana da kokari na auratayya tsakanin kabilu zaka iske ko a kasashen gabashin kudancin Najeriya irin da muke ce ma Ibo zaka iske ba zai rasa aure daga can ba a wajen kuma yammacin abin nan kudancin Najeriya wajen Yarba ba zai rasa aure ta daga can ba da kuma abokanin hulɗa na kasuwanci da abokanin siyasa yana da su kwarai ya san mutane wannan zai iya taimaka mishi kwarai ga iya lashe zabi sannan kwararre ne wajen hulɗa da manyan mutane na ƙasa har da sarakuna ba shakka yana da kalubale na shugaban ƙasa wanda yawa mataimaki ba azaton wanda ya maka mataimaki har kuka shekara 8 ya fito kiri-kiri ya kware maka zame a kasuwa akwai wannan kalubale yana da shi yana da kalubale kuma irin na siyasa irin ta Najeriya ta kabilanci cewa a wannan lokaci namu ne na kudancin Najeriya ne don haka sai an ba mu akwai gwamnoni da ake takaddama da su to amma kuma wannan baya hana ayi nasara wajen zabi ya danganta daga yadda a matsayin na shugaba ya hulɗa da mutane yayye kuwa da makamantan su ba zai iya hana shi kai labari ba
mu je ga sauran ƴan takar su ma akwai wani abu da ake gani kamar wata dama ce da kake ganin za su iya lashe zaben kamar shi kwankwaso da kuma Peter Obi da kuma jam'iyyar su
to watan ka san ita jam'iyya ta Labour tana da ƙarfi a ƙasashen su na inyamurai ga matasa da kuma ƙananan ƴan boko da kuma duk inda dan kabila su shiki duk inda ka gane shi a bangare na Najeriya hakika ne ko bai ga maka ba Peter Obi yake ko bai ga maka ba kaga ashe an gina abin akan kabilanci watan tun sadda an ka kafa jam'iyya ta PDP ta fara kafa gwamnati ta 1999 yan kabila Ibo suna ganin tamkar suna da haƙƙi gare ta suna da biyayya da ladabi da jewa mata kuri'a kuma suna tawanta ganin cewa wani lokaci zai zo ita ce za ta ba su dama takarar shugaban kasa to wannan karo da ba su samu takarar ba shi ya taba su kuma in ka duba shi yasa sun ka hile ba fati ai ba Peter Obi kadai bane in kana ganin taki-taki kana ganin kamar ma an yi karshen shi ba shi kadai bane suna son su nuna wani misali wata in sun ka dace can kasar su kuma ya lashe mafi yawan kuri'u na shugaban kasa sun san bai kai labari amma dai za su ba da wani darasi suka san su ba waɗanda ke ganin kamar ba su da yawa ya rashin yawan siyasa ba su da tasiri mai yawa ga siyasa to za su aika wani darasi to kaji inda babbar matsala su suke watan cewa ko bai abin nan ba ya iya bata ruwa ko bai sha ba to sai shi bata ruwa amma in banda haka nan to babu inda za shi na tukunku su in ka duba siyasar Kano ka dubi lokacin su Sardauna ne ku sun kai su ba tashi hankali bane ga Kanawa in ka duba lokacin shugaban kasa Alhaji Shehu Usman Aliyu Shagari IPRP sun kai bai hana zumunci mai kyau ba tsakanin marigayi Aminu Kano da kuma marigayi Shehu Usman Aliyu Shagari bai hana ba don haka su Kanawa sun saba yin tasu jam'iyya daban amma shi ma in kaga wani tasiri ya yi shi mai yawa shine a Kano watan abu ne kuma siyasa Kano din yanzu ga sai a ganta kamar tana tsakanin shekarau kwankwaso da Ganduje to amma kuma tana iya wa jam'iyyar PDP banna ko ba yar kadan ba hadi idan an yi aiki da abin da kotun Najeriya ta ce wanda ta ba da takarar shugaban tagarar gwamna na PDP a Kano ta ba dan gida Abacha ta anshi daga dan gida ambassador Wali to kuma dan gidan Abacha mutane na gani ne kamar yana dasawa mai kyau da shi kwankwaso to kaga wannan ya kawo matsala ga ita kanta jam'iyyar ta PDP mai karfi a nan
a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri a madadin Farfesa Bello Muhammad Bada da kuma Jumbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin
Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
To ma sauraro iyakacin abin da ya sawa kenan a shirinmu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatar da shirin da Jumbe Hamza wanda ya hada shirin da kuma bada umarni, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.